من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته malamanmu masu girma, iyaye da manyan unguwa da dukkan ƴan uwa ɗalibai, ina mana fatan alkhairi kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu gabaki ɗayanmu mu dace da abin da yake so. Bayan haka an gabatar da kwanan wata 23 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 kuma 22 ga watan 2 miladiya 2025 Allah ya hada mu a wannan masallaci Masjidun Nur dake wannan unguwa mai albarka. Allah ya kara tsarita da sauran unguwanni gabaki ɗaya da kuma garinmu gabaki ɗaya da dukkan garuruwan musulmai, domin gabatar da muhadara ta fuskantar wata mai girma, wata mai albarka, wata Ramadan. A gurguje a takaddar da aka gani na ga an tsara, an ba muhadaran minti 45 ne, so da haka kada mu shiga wasu batutuwa kuma mu cinye lokacin, kuma ga shi an ɗibo maudu'i mai faɗi. Taken da aka ba muhadarar shine watan Ramadan babbar dama a rayuwa. Na kasa abinda zan yi magana a kansa ƙarƙashin wannan maudu'in da aka bani, gwaggwadon kuma fahimtar da na yi ga maudu'in. Abu na farko, insha Allah zan yi magana a kan shi kanshi sunan watan Ramadan ɗin. Abu na biyu, zan yi magana a kan fifikon Ramadan a kan sauran watanni da falalolinsa. Abu na uku, mahimmancin tsara lokaci da kuma kula da lokacin a cikin watan Ramadan. Abu na hudu na ƙarshe, insha Allah, ta yaya mutum zai ci gajiyar wannan damar ta Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Allah ta'ala yana faɗi a maudu'inmu na farko, ko kuma a matashiyarmu ta farko, me ake nufi da watan Ramadan? Allah yana cewa shahru Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Watan Ramadan shine watan da aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa, domin ya zama shari'a da tantance abubuwa da kuma yin bayani a tsakanin me ake nufi da shari'a da kuma bata. Babban malami al-Imam Abu Zakariya ibn Ziyad al-Farra, cikin manya-manyan malaman lugha, yana faɗi a cikin littafinsa Al-Ayyamu wal-Layali wash-Shuhur, yace sunan Ramadan ana jam'in sa a ce Ramadanat ko a ce Ramadanin ga adadin da yafi yawa, sannan ana cewa Aghmidha ga adadi na jam'in da bai da yawa, sannan kuma idan aka ce Aghmad an yi daidai. Yace an kira shi da Ramadan ne saboda tsanantar zafi da ake yi a cikinsa, da kuma yadda rana take tumbatsewa a cikin watan Ramadan, shi yasa aka kira shi da Ramadan. Wasu kuma suka ce saboda yadda ƙasa take ɗaukar zafi a cikinsa. Babban malamin lugha al-Imam Ahmad ibn Faris, a cikin littafinsa Mu'jamu Maqayisil Lugha, ya ce da ra'un da mimun da dadun waɗanda su ne za mu same su a cikin Ramadan. Ra'un mimun dadun, tushe ne na kalma wanda ke zagayawa akan ma'ana kwara ɗaya ita ce tsananta. Shi yasa suka ce an kira Ramadan da Ramadan ne saboda tsananta zafin rana a cikinsa, domin Larabawa da za su sa wa watanni sunaye, to sai suka kula da zamaninnikansu, lokutansu. Sai Ramadan ya dace da lokacin da ake tsananin zafi, shi ma sai ya ce ana jam'insa a ce Ramadanat ko a ce Ar-Nidha'u. Babban malamin tafsiri shi kuma Al-Imam At-Tabari a cikin tafsirinsa ya ce amma Ramadan, wasu daga cikin masana harshen Larabci suka ce an sa masa wannan sunan ne na Ramadanu saboda tsananta zafi da ake yi a cikinsa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan sallar walha, salatul duha, yace salatul awwabina hina taghmidul fisalu, wato sallar bayin Allah masu yawan tuba ita ce sallan nan da ake yin ta a lokacin da ƴaƴan raƙuma yayayyu suke jin tsananin zafi. Saboda haka Ramadan wata ne da sunansa ke bayyana halin da ake tsintar kai a cikinsa, wato shi ne tsananin zafin rana. Wani mai hikima yana cewa al-mustajiru bi amrin inda shiddatihi kalmustajiri min ar-ramdha'i bin nar, shi duk mutumin da yake tsammanin zai fake da amuru idan ya shiga tsananin rayuwa to ba zai samu sauki ba, kamar mutumin da zafin rana ya koro shi ne sai kuma ya koma gidan biredi. To kaga ya faɗi me kalmustajiri min ar-ramdha'i, ar-ramdha' ga ra'un din nan ga mimun ga zadun, waɗanda babban malami al-imamu Ibn Faris ya ce mana suna fa'idantar da tsananta, musamman kuma tsananta zafin rana. Saboda haka watan Ramadan shi ne wata na tara a jerin watanni na musulunci guda 12 da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda, kirga watanni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala watanni 12 ne tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasai. To wata Ramadan shi ne na tara. Wannan wata yana da darajoji, kamar yadda muka sani fifita wani abu akan wani abu sunna ce ta Allah. Allah a halittarsa, a tsarin halittarsa, ya sanya wasu abubuwa su fi wasu abubuwa, sannan a shari'ar sama ya hukunta wasu ababe su fi wasu ababen. A manzanni ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, waɗannan manzanni mun fifita wasunsu akan wasu. Ya sake cewa walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din, mun fifita wasu manzanni akan wasu manzanni. Haka mutane ma Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu, yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Haka abin da ya shafi jinsi tsakanin namiji da mace, sai yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Haka nan a ababanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a abin da ya shafi azziki, ya fifita wasunmu akan wasu, yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, Allah ya fifita wasunku akan wasu a cikin azziki. To haka Allah ta'ala wannan sunnar ta sa qadiriyya kuma shar'iyya ta tabbata a tsakanin watanni, sai Allah ya zabi watan Ramadan sai ya fifita shi akan dukkan watanni da ake da su guda 12, kamar yadda ya faɗa cewa su 12 ne. daga cikin abin da ke nuna fifikon watan Ramadan da muke fatan Allah ya kai mu da lafiya da imani kuma muna musulmai, lallai shi kadai ne watan da Allah ta'ala ya kama sunansa a cikin alqur'ani. Dukkan watanni 12 da yace inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, babu watan da Allah ya kama sunansa ya ambata sai watan Ramadanu. A ayar da muka yi shimfiɗa da ita, shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran, shi kadai ne watan da sunansa ya zo a cikin alqur'ani. Abu na biyu shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa, qauli rajihi ibnu abbas kaman yadda al-imamu al-hakim ya ruwaito a cikin al-mustadrak, kamar yadda al-imamu at-tabari ya ruwaito a tafsirin sa, cewa saukar da aka saukar wanda ake nufi ana nufin saukarwa daga allahul mahfuz, tsararren allo da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta duk ababen da za su afku a duniya. Aka ɗibo alqur'ani kwatansa daga can aka kawo shi wani gida da ake ce masa baitul izzati a sama ta daya. Wannan shine abin da ake nufi da unzila fihi alqur'an, unzila fihi alqur'an. Fifiko na uku da watan Ramadan yake da shi shine watan da ake bubbuɗe kofofin aljanna a cikinsa, a kuma kukkulle kofofin wuta, sannan a kama manya-manyan shedanu marasa jin magana masu tsaurin kai a ɗaɗɗaure su a sa su a cikin sasarai da maruruka a ɗaure su. Wannan ya tabbata a cikin hadisi muttafaqun alayhi, annabi sallallahu alayhi wa sallam yace idza jaa ramadanu futtihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatish shayatin, a wata riwaya wa sulsilatish shayatin, idan ramadanu yazo akan kukkulle kofofin wuta, a bubbuɗe kofofin aljanna, sannan kuma a kama manya-manyan shedanu a ɗaure su. Shedanun aljanu za a kama su a ɗaure su. Abu na hudu da ke tabbatar da fifikon Ramadan akan sauran watanni shine watan da aka nuna mahimmancin qiyamul layli a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk mutumin da ya tsayi dare a cikin watan ramadanu yana ne imani da Allah kuma yana fatan Allah ya bashi lada, to sakamakon wannan tsayuwar daren da zai yi Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Sannan shine watan azumi, babu wani wata a shari'ar musulunci da aka farlanta azumi a cikinsa idan ba watan ramadanu ba. Allah ta'ala ya ce wa man shahida minkumu shahara falyasum, duk wanda ya kasance a cikin wannan watan lafiyar shilau ba matafiyi bane shi, mace ce tana da tsarki, yaro ya balaga ko namiji ko mace, sannan kuma yana da hankali, falyasum, to ya azumci wannan watan. Babu wani watan da ke da wannan falalar idan ba shi ba. Sannan abu na biyar, lallai shine watan da ake samun lailatul qadri a cikinsa, wani dare mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da albarka, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, wannan dare mai albarka shine lailatul qadri, a kuma watan ramadanu ake samunsa. Abu na shida shine watan taqawa, wanda Allah ta'ala ya gwama yin azumi da ita wannan abada ake ce mata at-taqwa. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu, ya ku wadanda suka yi imani an wajabta azumi a gare ku kamar yadda aka wajabta shi ga wadanda suke kafin ku domin ku samu taqwa. Taqwan nan malamai sun yi tarifin ta da yawa, sannan sun ambaci fa'idojinta masu dimbin yawa. Gaba ta uku ita ce mahimmancin kula da lokaci domin cin gajiyar wannan damar ta Ramadan. Yan uwa masu albarka, lokaci shine mafi tsadar abin da Allah ya azurta dan adam da shi. Turawa da suka tashi sai suka ce time is gold, ko su ce time is money, malamanmu na musulunci suka ce a'a, alwaqtu aghla min ath-thaman, aghla min al-fidda, aghla min al-dhahab, aghla min kulli hajarin karim. lokacin mutum ya fi dukiya, domin idan ba a cikin lokacin ake neman dukiyar ai, domin lokacin mutum yana nufin rayuwarsa. Shi yasa ɗaya daga cikin malamai ke cewa al-waqtu huwa al-haya, abinda za a fassara lokaci da shi kawai sai a ce rayuwar mutum, ko a ce al-waqtu huwa al-umru, rayuwa shi lokaci shine gabaki ɗaya rayuwar da mutum yake. Lokaci yana da wasu ababe masu ban mamaki, da idan mutum ya ji waɗannan ababen za su ingiza shi ya kula da lokacinsa ya tsare su. Abu na farko shine wanda muka ambata, mafi tsadar arzikin da Allah ta'ala ya ba ɗan adam shine ya bar shi da ransa, ya ba shi lokaci. Waɗanda suka mutu yau, da waɗanda suka mutu jiya, da waɗanda suka mutu shekaran jiya, da waɗanda suka mutu sati guda, da waɗanda suka mutu wata ɗaya da ya wuce, ko shekara ko shekaru, wallahi tallahi suna fatan da Allah zai musu arzikin da ya mana yanzu, domin su gyara abin da ya ɓaci a baya wanda ba su iya gyarawa ba kafin rabuwarsu da lokacinsu, ko su aikata abin da ba su samu damar aikatawa ba, ko su daɗa aikata wani abu bayan wanda suka aikata a baya. Kowannensu yana wannan fata. Mu sai gashi Allah ya azirta mu ya kawo mu, saboda Allah ta'ala ya maka arziki na yini guda ya ƙara maka karayu, ba ƙaramin arziki ba ne. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shine lokaci yana da saurin wucewa. Lokaci yana da saurin wucewa. Yaushe ne muka haɗu a nan bara? Yaushe ne muka haɗu a nan bara? Mutum sai ya ga kaman ba a fi wata guda ba, amma yau shekara guda kenan da haɗuwan mu bara a ɗaya daga cikin masallatai, wato masallacin Sayyidina Abubakar in ban manta ba. Ɗaya daga cikin mawaƙa masu hikima yana cewa al-waqtu aghla min al-yaquti wadh-dhahabi wa nahnu nakhsiruhu fil lahwi wal-la'bi wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina yawm al-hisab bi dhaka al-mawqif an-nashibi nalhu wa nal'abu wal-ayyamu mudbiratun tajri sira'an bi jiddi as-sayr fil haradi. Yace lokaci shine yafi tsada fiye da yaqutu, wani dutse ne mai daraja. Lokaci ya fi zinariya tsada, amma ga mu muna barinsa muna lalata shi a cikin wargi da wasa. Kuma mu sani, wallahi sai an tambaye mu akan lokacinmu ranar hisabi a wannan matsayin wacce ta kasance mai tayar da hankali. Amma ga mu sai wargi muke muna wasa, su kuma kwanakinmu suna ta juyawa, suna tafiya da sauri, tafiya mai tsanani, suna gugawa da gudu suna barinmu. Abu na uku da ke nuna mahimmancin lokaci, anna ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwad, duk lokacin da ka rasa to ya tafi kenan, ba zai dawo ba, kuma ba za a musanja maka shi ba. Babban malami al-Imam Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahid Al-Basri rahmatullahi alayhi yana faɗa, kaman yadda al-Imam Ibn Abi Dunya ya ruwaito a cikin littafin sa abin nan Kalamul Layali wal Ayyam, yake cewa al-ayyamu thalathatun, kwanaki gabaki ɗaya guda uku ne, ma'ahudun wa mashhudun wa maw'udun. Akwai kwanan mutum wanda ya kasance ma'ahud, mutum ya riga ya gan shi, akwai mashhud wanda kake gani yanzu, akwai maw'ud wanda aka maka al'akai alƙawarin zai faru, ba ka da tabbas zai tabbata ko ba zai tabbata ba. Sai ya ce fal ma'ahudu amsi, wanda ka riga ka gan shi shine jiya, wal mashhudul yawmu, wanda kuma kake gani shine yau, sannan wal mu'udul ghadu, wanda kuma akai alƙawarin zai zo shine yinin gobe, ba ka da tabbas a kansa. Ɗaya daga cikin malamai magabata al-Imamu Shahab ibn Haushab yana cewa ma madha yawmin min ad-dunya illa yaqulu inda mudhi'i, duk wani yini da zai shuɗe a rayuwar ɗan adam sai yawo mutum gargadi, yana cewa ayyuhan nasu ana alladhi qadimtu alaykum jadida, ya ku mutane ni ne wanda na zo muku ɗazuɗin nan a matsayin sabo, wa qad hana minni tasarrumun, yanzu kuma lokacin tafiya ta yayi, fala yastati'u muhsinun an yazdada fiya ihsana, ni dai ɗin nan yau ɗin nan to zan wuce, babu wani mai aikin aiki na gari da zai iya ƙara wani abu a ciki na sai dai kuma wani dan uwa na goban wala yastati'u musii'un asaa an yasta'tiba fiya sannan duk wanda ya aikata mummunan aiki ba zai iya gyarawa ya zargi kansa ya gyara abin da ya bata a ciki na ba shikenan na tafi shi yasa ake kiran dare da yini ake ce musu aljadida kullun sababbi ne yau din mu din nan yau din nan da muka shiga da daddaren nan to sabuwa ce ba ta da alaka da jiya rana na faduwa mun shiga sabuwar rana to wannan sabuwar ranar da muka shiga sabuwa ce fil ba ta da alaka da ta jiya ta riga ta wuce haka siki الإمام مجاهد بن جبر ينأى ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل فيه كل ينم تنسيتي يا قيد أن أدم قاننا ناشبو غريكا كسني إن تفوزن داوبا يقو غريكا أيكا تأبون ديشن شنتك أيكا تأتكينا كافي انتفي abu na hudu da ke nuna muhimmancin lokaci za a yi wa mutum tambaya a sakon dinsa za a masa tambaya a mintinsa za a yi masa tambaya a awarsa za a masa tambaya a yininsa za a yi masa tambaya a game da satinsa za a yi masa tambaya a game da watansa za a yi masa tambaya a game da shekarun da Allah ta'ala ya bashi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in kafafuwan dan adam ba za su gushe ba a filin tashin al-qiyama har ya san makomarsa sai an masa tambayoyi guda hudu a cikin tambayoyin da za a masa an umrihi fima afna za a tambaye shi game da rayuwarsa shekaru 70 yayi 80 yayi a 90 yayi a 100 yayi a 30 yayi a 40 ne sai an masa tambaya a game da wannan rayuwar da aka bashi yayi karar da ita sai an masa tambaya kuma sai ya bada amsa sannan ita ce Allah to wannan tambayar ce Allah madaukakin sarki yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi ashe ba mu rayar da ku ba gwaggwadon abin da ya kamata din ne wa azantuwa ya wa azantu kuma ashe mai gargadi bai zo muku ba ibnu abbas yace mai gargadin nan shine ash-shaybu furfura wa hal min wa'izin laka kash kalbayadi yughalibu launuhu launa sawadi shin yanzu kana da wani mai gargadi da ya wuce maka furfurarka gayi nan kalta launin ta narin jaya kalar baki gashin ka da baki hulke yake amma sai ya dawo bakin ma ko dai ba za a gani ba kaga fuskan mutum ko gashin kansa ya koma yadda ka san atafa yadda ka san audiga to za a yi wa mutum tambaya kan wannan dan kuma masu albarka Ramadan da ayoyin da suka yi bayani a game da shi wallahi suna gasgata mana haka ku duba Allah ta'ala da ya tashi a cikin ayoyin azumi a ciki sai ya ce ayyaman ma'dudat ya kamata mu tsaya ne wata waqfa ta dabbuhiya akan wannan ayyaman ma'dudat Ramadan wasu kwanaki ne ma'dudatin kididdigaggu ba za a ƙara su ba ba za a rage su ba ko dai ai kwana 29 in wata yana kusani in kuma wata ya cika ai kwanaki 30 ayyaman ma'dudat kididdigaggun kwanaki ne sannan a cikin ayar sai Allah ta'ala a cikin ayoyin Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu malaman tafsiri suka ce shahida nan hadara ne shahida hadara duk wanda ya kasance ya halarci wata wa kad la yakunu shahidan kenan zai iya yiwa ai ramadan ba ne zai iya yiwa ai ramadan babu domin cewa aka yi faman shahida to kad la yashhaduhu almar'u zai iya yiwa dan adam ga ramadanin yazo amma shi baya nan kaga wannan kenan sannan kuma sai ya ce faman kana minkum maridan aw ala safari kaga shi ma duk yana da alaka da lokaci zai iya yiwa ga mutum a matsayin shahidi din hadiri yana nan amma huwa maridun la yastati'u an yasuma ba zai iya azumi ba aw ala safarin zai iya yiwa kuma wata tafiya ta kama mutum duk dadin tafiya ne zama kila ko mutum ba zai iya azumi a ciki ba. To ashe wannan duka yana mana sheda akan cewa wajibi ne duk mai hankali mai imani ya tsaya ya tsara watan Ramadan dinsa, yayi masa tsari mai kyau, ya kula da lokacinsa, ya dauki cewa lokacin Ramadan lokaci ne mai tsada, wata dama ce da Allah ta'ala ya bashi a shekara so daya aka bashi wannan damar, yayi kokari ya ci gajiyarta. Saboda haka al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Saydul Khatib yana cewa yanbaghi lil insani an ya'rifa sharafa zamanihi, ya kamata ga mutumin da mutum ya san darajar lokacin shi, wa qadra waqtihi, ya san irin matsayin da Allah ya ba lokacin sa, fala yudayyi' minhu lahzatan fi ghayri qurbati, kada ya sake tozarta koda sakon daya ba wajen neman kusantar Allah madaukakin sarki ba, wa yuqaddima al-afdala fal-afdala min al-qawli wal-amal, sannan idan ya tashi ya zama yana da tsari ya gabatar da abin da yafi, sannan me biye masa, sannan me biye masa a abin da ya shafi me zai fadi, a abin da ya shafi me zai aikata. Wal takun niyyatuhu fil khairi qa'imatan, sannan niyyarsa ta kasance kullun a tsaye take, a miƙe take game da aikata alkhairi, min ghairi futuri, sannan kai ya fara ya yanke, kai ya fara aikin alkhairi ya yanke, kada a fara tarawihi da kai rigirgi kwana biyu shikenan sai kuma kaga masallaci yankusu, kaga ranar farko masallaci ya ce kada asuba, ana nan rana ta bi kamar an zabge jama'a, sai kaga sahu ya ragu, ana nan ana nan, to balle kuma tarawihi, Allah ji kan tarawihi. الإمام أبو الحسن الجوزقاني ينافق يناتشوا من علامات سعادة العبد مراعاته لأوقاته دقى تشن علامة متنينة دربوه رايوة شذاتي كو زي سامو البركة الرايوة كغينة سغلوك تنسى. الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه يناتشوا علامة محبة العبد لله تعالى أن يعظم تأسفه على فوت كل ساعة خالت عن ذكر الله وطاعته. دقى تشن علامة ألا ناسم باوة شيني يزمم تندلوك تند ونلوك تنسى يتفبي أيك تأيك أذكي أتقل سبع يشجع موانا بكنتك. الإمام ابن القيم رحمه الله أتشن لتافنس الفوائد يناتي و إضاءة الوقت أشد من الموت, bata lokaci yafi mutuwa tsanani, ka bata lokacinka ba kai abin da ya cancanta kai ba, baka kula da lokacinka ba, to gara ka mutu. Yace me hujja, li anna ida'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad-dami akhirah, domin tozarta lokacinka yana yanke ka ne alakarka da Allah ta yanke, kuma ba za ka samu rabon lahira ba. Amma wal mautu yaqta'uka 'an ad-dunya wa ahliha, ita ko mutuwa an ka mutu duniya kawai ka rabu da ita da mutanen duniya, zaka je ka hadu da bayin da suka fi bayin da ka bari a duniya, haka ake wa mutum fata. So daga ƴan uwa masu albarka, kula da lokaci musamman a watan Ramadan, daukan lokacin mu ya zama mai tsada a rayuwa ga baki ɗaya abu ne babba, to ballantana kuma a cikin wannan wata mai daraja, wannan wata mai girma wanda mun ji falalolin sa wasu daga ciki. Gaba ta uku ita ce, ta yaya zamu ci gajiyar wannan dama ta Ramadan? Mun kasa bangaroren abun uku. Abu na farko shine shiri kafin Ramadan din, kamar waɗannan kwanakin da muke ciki, wani shiri muka yi domin mu ci gajiyar Ramadan, mu samu mai amfani da damar da insha Allah muke fatan Allah ya bamu ita ta Ramadan. Abu na farko shine malaman mu suna cewa mutum ya kamata kafin Ramadan ya zo ya shirya wa kansa tuba tsakanin shi da Allah madaukakin sarki, tuba kuma na gaske, tuban da ya cika sharuɗa guda biyar, al-istighfaru bil lisan, mutun ya yawaita istighfari da harshen sa al-iqla'u bil abdan ya yanke saban Allah da duka gabobin da yake yi niyyatu tarkil audi bil janan ya kulla a zuciyarsa cewa ba zai sake komawa zinubi ba mufaraqatu sayyi'il khillal ya kauce kauce wa miyagun abokanai sannan hajru amkinatil isyan duk wajen da ake sabawa Allah mutun ya daina zuwa in Allah ya taimaki mutun yayin wannan shirin domin fuskantar Ramadan da izinin Allah Allah subhanahu wataala zai bashi damar ya bautawa Allah madaukakin sarki a cikin watan Ramadan kuma ya dace da waɗannan darajoji da aka tanada a cikin Ramadan Allah ya ba mu ikon haka abu na biyu shine addu'a babu laifi mutun ya rika addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya kai shi watan Ramadan ɗaya daga cikin malamai معلى ابن الفضل كميد الامام ابن رجب الحنبلي انبتى اشل تاف سلطائف المعارف يتي كانوا يدعون الله تعالى سته اشهر ان يبلغهم رمضان sannan wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhu magabata sun kasance wata shida suke suna roƙon Allah ya kai su Ramadan sannan bayan Ramadan su ci gaba da roƙon Allah wata shida cur Allah madaukakin sarki ya karba musu abinda suka aikata a Ramadan magabata suna wata shida suna roƙon Allah kafin Ramadan cewa Allah ya kai su Ramadan amma hadisin da yazo wanda الإمام الطبراني في تدشي أتشن الأوسط الإمام البيهقي يغويتوش أتشن شعب الإيمان الإمام أبو نعيم الأصفهاني يغويتوش أتشن هيلة الأولياء وطبقات الأسفياء دا أكا غويتو دا جعان الزيكي تيوا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان تو حديثي ندى بإنجان تبا زاقة ديوا أنا ساشم سمم وانا عركة تسوشيال ميديا من ظل سمم بفتوان نمبا amma dai an ruwaito cewa magabata suna yin addu'a Allah ya kai su Ramadan abu na uku shine muharabatu shaytan shirin fada da iblis ta yaya ake fada da iblis iblis la yura ba a ganin sa an tambayi shaykhul islam taymiya yaya dan adam zai iya fada da iblis yace ba za ka iya fada da iblis ba abinda za ka yi mai da iblis shine ka dauki iblis kamar kare ne ka shiga gidan gona sai ya taso maka kare ne ka shiga gidan wani gidan gona sai ya taso maka in ka biye mai zai fata-fata da kai dan ba zai tausaya maka ba zai yafi karfin ka kuma gidansa ka zo abinda za ka yi shine sai ka ruga ka tafi wajen mai kula da gona yana ganin ka tafi wajen mai kula da gonar to zai za ka ga yana su to iblis abinda ake masa shine a hada shi da Allah Allah shi ya halicce shi shi ya bashi iko na batar da mutane ya kaddara shi a matsayin jarabawa a gare mu kuma bai ba mu ikon da za mu iya fuskantar sa kai tsaye mu yake shi ba amma sai ya ce mu koma zuwa gare shi fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim innahu huwas sami'ul alim idan shaitan ya fusgo ka da wata fusga to ka nemi tsarin sa wajen Allah abinda zaka masa kenan saboda shaitan sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan zaka iya yakashi domin hanyoyin yakakka da yake da su suna da dimbin yawa suna da dimbin yawa yana da talbisi shi yasa Imam al-Jawzi ya rubuta talbisu iblis yana da rikitarwa abinda yake ganin kana kansa to tanan zai bullo maka in kai malami ne ya san hanyar da zai bullo maka in kai jahili ne ya san ta hanyar da zai bullo maka in kai mai duciya ne ya san ta hanyar da zai bullo maka in miji ne ya san ta hanyar da zai bullo mishi in kana in mutum bai da mata ya san ta hanyar da zai bullo masa idan mata ce ya san hanyar da zai bullo mata ba ta hanyar da iblis bai bullowa kuma wannan dama ce Allah ya bashi summa la'atiyannahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri alƙawarin da yake nan a gaban Allah to mu shirya fada da shi ta hanyar komawa ga Allah subhanahu wataala. Abu na uku shine al-isti'dadus sahih. Malaman mu suna ba da shawara Ramadan wata ne na masu lafiya, domin Allah karare ya ce ne wa man kana minkum maridan, ya sake cewa wa man kana maridan aw ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra. Saboda haka mutumin da ya san yana da wani ajajjen ciwo ko ciwo mai tashi wanda barazana ne ga Ramadan dinsa, to yayi kokari yayi amfani da wannan dama domin fuskantar wannan ciwon nasa, ya gane zai iya ragewa a ciki, domin Allah ta'ala ya bashi lafiya ya isa Ramadan, kuma ya iya azumtar Ramadan, kuma ya iya qiyamul layl. Wata ulsa kake da ita, fara shan magani inda ka aje magani. Wani abinci da wani abinci ne ke sa ulsar ka ta tashi, yi kokari ka kauracewa wannan abincin ko ka rage. Ciwon siga kake da shi, fuskanci magani. Dukkan wata cuta ko wata jinya da mutum yake da ita, to yi kokari yaga ya fuskance ta domin shirin Ramadan, domin cin gajiyar wannan dama ta Ramadan. Abu na biyar shine yuwa kai tarbiyyar yin azumi. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah a cikin Lataiful Ma'arif ya tattauna kan wannan mas'alar da tsawaitawa a game da fa'idar yin azumin watan Sha'ban. Wannan watan da nake cikin sa, hadisai sun tabbata daga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman na Aisha, tace bata san wani watan da manzon Allah sama yafi yawaita azumi a cikin sa ba fiye da watan Sha'ban bayan Ramadan. Sai al-Imam Ibn Rajab yace daga cikin hikimar haka, kafin sa Abu al-Abbas al-Qunqubi shi ma ya wannan magana a cikin al-Mufhim, ke cewa dukkanin su suke cewa wala Allah dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a Sha'ban, domin a cikin sa akwai tadribun nafs, akwai yiwa kai, akwai horar da kai domin a saba da azumi. Mutumin da dama ya saba azumi, to idan Ramadan ya zo azumi baya rafkar da shi, dama ya saba, jikin ya riga ya ansa, saboda kada an zo kawai za a ci gaba da yi ne, ba wani bakon abu bane wanda yanzu za a fara yin sa. Wannan yana da muhimmanci. Abu na shida shine at-tazawwudu bil ilmi li ahkamis siyam, mutum ya zama yawa kansa guziri na sanin hukunce-hukuncen azumi da kuma hikimomin da suke cikin azumi, kamar irin waɗannan muhadarorin da ake shiryawa, Allah ya saka masu shiryawa da alkhairi, kamar hudubobi da limamanmu suke ta yi a ƴan kwana juma'o'in nan, kuma kila har zuwa juma'ar da muke fuskanta insha Allah, da yawa limamai suna ta huduba akan hukunce-hukuncen azumi da kuma hikimomin da suke cikin azumi da manufofin yin azumi. To mutum ya koya, saboda me? Ya bauta wa Allah a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba. Abu na bakwai shine mutumin duk da ya san ana bin shi azumi, to ya kubutar da kansa ya rama kafin Ramadan ya zo. Nana Aisha radiyallahu anha tace akan bi ta azumin watan Ramadan na bara ba ta iya rama sai a Sha'ban. Ta faɗi illar, tace dalili manzo Allah sama kana katirul duyuf, manzo sama yana da yawan baki. To mu muke hidima, kullun cikin hidima muke, saboda ka ba zan iya rama azumin da na sha na Ramadan din bara ba sai Sha'ban ya zagayo. To mata suna da wannan sakacin, zaka ga mace har yanzu tambayoyin da za a kai kenan a wannan, wata mata ce har da na waccan baran ma ana binta. Ina jin ko jiya an kira ni an min tambaya akan irin wannan, ana binta azumin shekara biyu kuma ba lafiya bace ba ta da ita, a shayarwa take yi ko kuma a ciki take da shi. Zaka samu matan da, Allah ƙara wa iyayenmu lafiya, Allah ƙara musu albarka, sai ka ga mace ta haifi ƴaƴa 16. Na san wata innata ƴaƴa 16 ta haifa, ƴaƴa 16 duk a cikinta suka fito, amma zaka gansu kuma daka suke a lokacin tirmi da kuma dutsen niƙa, shi suke markaɗe da shi. Yanzu suna da blender, suna da injin ɗin wanki, suna da komai sai dai su marda wani zubin ma saboda tsabagen hutawa sai su ce wa yaro ya je ya marda amma kuma duk da haka su ne suke jiran a ba su fatawa suna da ciki kasi azi su ne suke jiran a ba su fatawa suna shawarwa kasi azi wata a cikin AC take rayuwa don Allah ku ji tsoron Allah iyayenmu ne wannan zamanin ko mu ce matanmu ne wannan zamanin ku ji tsoron Allah ku daina sakaci da azumi ku daina bibiyar rukhsosi malamanmu suna cewa man tatabba rukhsal ulama'i halaka duk mutumin da yace ina laushi laushi yake na malamai shi anan zai taba to sai ya halaka in bai wasa ba so daka ku dage ku yi azumi duk wanda ta san ana bin ta azumi tayi kokari ta rama kafin a shiga ramadan wannan yana cikin shiri domin cin gajiyar ramadan shi abu na takwas shine alfahu bi qudumi shahri ramadan yuna farin ciki idan watan ramadan ya zo manzon Allah sama zuwa yake yana wa sahabbai bishara cewa azumi ya kusa ko kuma an ga wata yana taya su murna shi yasa al-imam ibn rajab a cikin lataif al-ma'arif yace wannan hujja ce ta jawazu tahni'ati bi dukhuli ramadan idan aka ce an ga watan ramadan tun kafin ma a ganshi a rika wa juna minna kuma a rika fatan Allah ya kai mu haka al-imam suyuti shi ma a cikin littafin sa bulughul amani fi wujuhi ta'ani ya tabbatar da cewa ya halassa ai minna idan ramadan ya zo abu na tara shine tahri ru'yatil hilal duban wata a duba wata domin tabbatar sa kuma wannan ba wai sai a watan ramadan ba ɗan uwa domin zaka ga dabi'ar mu ita ce rigimar mu ta fi tashi tancan da zaka ji an daina tsit baka jin komai kowane wata amma ana ce maka watan sha'ban ya shiga to za a fara gingimu sai ka fara jin saututtuka na tashi ai watan nan yayi kaza ai watan nan yayi kaza shi kuma da ba gwon shi da kowane wata to babu laifi a cigaba da kula da ganin wata abu na goma shine addu'aul ma'sum inda ru'yatil hilal idan aka ga wata mutum yayi addu'a wanda tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam sannan abu na 11 shine daura niyya mutum ya daura niyya wacce take gabatar alfijr kada mutum ya ce kawai shi in an ga wata shikenan zai tashi da azumi a mutum ya daura niyya abu na 12 daga cikin shirye-shirye kafin ramadan mawadata waɗanda lokacin zakkar su yayi a watan sha'ban su yi kokari su fita domin taimakawa waɗanda suka kasance mabukata ne haka nan fara yin sadakoki waɗanda ba na tilas ba shi ma a cikin wannan watan al-imam shafi'i rahimahullah yace ban ga lokacin da yafi cancanta a yi wa mutane sadaka kuma a musu kyauta ba fiye da lokacin ramadan saboda me azumi da sallah da sauran ibadu da ake yin su a cikin watan ramadan sukan tsara mutane ma wasu ba su iya zuwa su je su nemi abin da ya kamata su nema na arzikin su wani kuma dama ba yi da shi to kafin ramadan ayi ya halasta idan ana cikin halin matsi lokacin zakkarka bai yi ba ka jawo lokacin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al-abbas ibn abd al-muttalib fatawa yayi zakkarsa ta shekara biyu shi yasa lokacin da ya aiki sayyidina umar radiyallahu anhu ya karbo zakka mutum uku suka kibadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ammal abbas fa zakatuhu alayya wa mithluha zakka abbas tana kaina na riga na amsa da ita da wata irin ta ta wata shekara wato shekaru biyu al-abbas ya fitar da zakkarsa al'umman mu tana cikin wani hali na bukata da yawa waɗanda suke da wadata wasu ba su san halin da al'umma suke ciki ba wasu al'umma ba sa iya kaiwa zuwa gare su amma duk wanda yake harka almajiranci yake harka karantarwa ko yake harka limanci to wannan bayanin da nake bi baboyen abu bane a wajen sa ya san yadda yake samun bukatu na mutane ko da yaushe wasu su zo suna bukin kawai sai wani ya ganka wai sai ya ce maka dan Allah malawa masu zakka da Allah a musu bayani a sani a ciki ce to ai mu ma ba su ba mu ba wani zai zo da bukatar shi kaza wallahi ana azumi mutane suna suka rasa me za su yi bude baki da shi shi yasa zaka ga duk masallacin da ake dan samu a dan kawo ɗan abubuwa na ci sai ga masallacin ya fi cika da magariba wani ya bar labari ya je wani masallaci nan makwabtanmu a nan garin ya je tun karfe 5 ya tarar da mutane an zazzauna a sahu an cika a masallacin ko masallacin na da dan girma sannan ga waje an yi sahu kowa ya zauna a natse ya ce kai bai taba ganin wajen da suke da natsuwa irin wannan wajen sai ya tsayaye magarba haba malam da aka fara fito da abubuwa sai ya ce Allahu akbar ashe natsuwan nan na da dalili kwari da gaske yawa to don Allah shiryawa daga cikin shirin Ramadan masu wadata su koyi da irin yadda wasu kasashe suke kasashen Larabawa zaka ga wani ba wata wadata fa wasu suke da su a cikin su ba wallahi wasu su ba su fi mu wadata ba amma zaka ga alkhairin da suke an ban labarin wani da shi da matar shi abinda suke yi shekara guda suke suna tayari suna asusu shi da matarsa ta kawo na ta kawo na ta ana ta tarawa sai irin watan sha'aban dinnan ya fito sai su fasa asusu sannan su ga me suka tara su je su siyo kayan abinci su riƙa rarrabawa mabukata to wannan yana ciki sannan daga ciki abu na 13 kafin Ramadan mutum yi wa kansa tarbiyyar karatun alqur'ani cikin magabata akwai wanda suke cewa sha'banu shahrul qur'an shi kanshi sha'ban watan alqur'ani to mutum yi wa kansa tadribi ya horar da kansa wajen yawaita karatun alqur'ani da Ramadan ya zo kawai dorawa za a yi wannan abu na farko kenan abu na biyu shine in an shiga Ramadan din ya kai dan uwa yi kokari kai azumin gaske kakkai barin azuminka akwai waɗanda suke azumi amma za su tashi ba su da lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya da qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da bai bar ƙarya ba bai bar sauci faɗi ba ko ya rubuta a social media ko ya faɗi abin da ya ga dama da bakinsa yana ƙarya abin da bai tabbata bai ta faɗi ƙarairayi da miyagun maganganu to ya sani Allah ta'ala bai da bukata wannan da ya ma ci gaba da cin abincinsa ya ci gaba da shan abin shansa bai yi azumin ba da wannan hadisin wasu daga cikin malamai suke ganin idan mutum ya ƙarya azumin shi ya warware kamar al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri amma malaman mu da yawa sun saba masa abu biyu ake da shi akwai hukuncin aiki ya zama mujizi'i akwai kuma hukuncin cancanta a baka ladansa malaman fiqhu kullun suna bincike ne akan ijza'ul amali lil insan aiki ya zama ba za a ce karama ba to abinda malaman fiqhu suke magana akai kenan cewa azumin mutum ba a ce ya rama ba amma ya sani karban azumin a wajen Allah shine ya rasa a duniya ba a ce ya rama ba daidai yake da hadisin da manzon Allah sama yace mutumin da yaje gidan boka za yi kwana 40 ba a karɓi sallarsa ba sai yace ba zai yi sallar ba dole yayi amma yayi aikin banza to kun ga mu guji wannan sannan manzon Allah sama ya nuna mana muhimmancin yin azumin gaske ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan abubuwan guda biyu mutum ya zama yin imani da cewa Allah ya sa shi azumin ba yana yi bane dan ya gada sannan kuma yayi dan neman lada a wajen Allah subhanahu wataala abu na biyu shine ya kai dan uwa yi kokari a cikin watan Ramadan ko me kake da shi kayi kokari ka samu koda mutum ɗaya ne alal aqalli ka rika masa bude baki ka rika masa bude baki man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi haka manzo sunne ce duk mutumin da ya sa yawa wani bude baki to yana da kwatankwacin ladansa in ka yi wa mutum goma, to kana da in misali za a ba su lada goma, goma kana da lada ɗaya ne. Bayan ladanka da Allah zai baka guda goma kuma. Shi yasa za mu ga magabata suna da wannan. Babban malami al-Imam Muhammad ibn Abi Sulaiman, ɗaya daga cikin tabi'ai, abin da yake yi shi ne duk Ramadan ya tanada a gidansa mutum ɗari kullum suke buɗe baki a gidansa tun daga farkon Ramadan har ƙarshe. Sannan ranar daren sallah in aka ce an ga wata, to sai ya bi kowa cikin mutum ɗarin nan da ya ce su riƙa zuwa gidansa suna buɗe baki, ya tanada wa kowa ɗinkin sallah sai ya ba su, kamar yanzu ka ce ya ba su malin da ya ciki da wando. Sannan kuma bayan haka ya bi su kowa ya ba shi dirhami ɗari ɗari. Wannan asarin al-Imam al-Bughjalani ya rawaito shi a cikin littafinsa al-Jud wal-Karam. Mutum ɗari yake musu buɗe baki tun daga farkon Ramadan, Hammad ibn Abi Sulaiman. Abu na uku shi ne yi ƙoƙari ka tsara wa kanka wuridin karatun Al-Qur'ani a Ramadan. Kakkasuwar Ramadanu ta cinye ba da kai ba, ya zama baka ci gajiyar karatun Al-Qur'ani ba. Ibn Abbas, kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana annabi sama ajwadan nas, manzo sama yafi kowa kyauta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana, sannan lokacin da manzo sama yafi kyauta shine ramadanu, hina ilqahu jibril fa yudarisuhu alqur'ana, a lokacin da mala'ika jibril ke zuwa su hadu domin su bi ta karatun alqur'ani. Wa kana jibril yalqahu fi kulli laylatin min ramadan, kowane dare mala'ika jibril yake zuwa wajen manzo Allah sama su karatun alqur'ani. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yake cewa magabata sun kasance akwai wanda in Ramadan ya zo kwana uku yake sauka, akwai wanda kwana bakwai yake sauka. Daga cikin masu sauka a kwana bakwai akwai al-Imam Qatada ibn Di'amah as-Sajusi, wannan babban malamin tafsir. Wasunsu kuma kwana goma suke yi. Daga cikinsu akwai al-Imam Abu Raja al-Utaridi. Daga cikin magabata akwai wanda ya kasance kullun dama yana karatu, kullun sauka yake yi, sai yayi sauka ɗaya a cikin Al-Qur'ani, kullun sai ya sauka. Babban malami al-Imam Al-Aswad ibn Hilal Abu Sallam Al-Muharibi ya kasance kullun sai ya sauka su biyu a kwana biyu, kai kwana biyu yake sauka. Wannan magana al-Imam Az-Zahabi ya ambace ta a cikin Sirru Alamin Nubala. Al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ya kasance idan goman ƙarshe ta zo, to shine yake sauka kullun kwana biyu, amma ɗabi'arsa ita ce kwana uku yake sauka. Al-Imam Shafi'i ku shine abin shi ne ban mamaki, aka ce sauka biyu yake kullun al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris. Saboda haka a watan Ramadan yana sauka 60. Haka an ruwaito daga al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Sufyan, al-Imam Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab ya kasance yana cewa idan watan Ramadan ya zo fa innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amu at'am, yace mun dakatar da komai abu bi kawai zamu ci gaba da yi, daga karatun al-Qur'ani sai ciyar da talakawa abinci. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ya kasance idan watan Ramadan ya zo sai a rufe ajin hadisi, majalisin hadisi an rufe shi, sannan zai daina zama da ɗaliban ilimi mas'alolin fiqh, abinda kawai zai fuskanta shine karatun Al-Qur'ani, kuma a mushafi yake budewa ya karanta. Al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah ya kasance idan Ramadan ya zo shikenan sai ya daina kowace ibada, sai kuma ya koma karatun Al-Qur'ani, sai azumi, sai sallah. Nana Aisha radiyallahu anha ta kasance a farkon yini kullun sai ta yi karatun Al-Qur'ani har rana ta fito, wato tun daga asuba za ta yi ta karatun Al-Qur'ani har rana ta fito. Idan rana ta fito to sai ta dan je ta dan kwanta. Saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya sawo wa kansa dama ta karatun Al-Qur'ani ba tare da ya sakaci ba. ka diba abin da zaka iya gwagwadin irin damar da Allah subhanahu wataala ya baka da irin aikin ka da irin kasuwancin ka da irin tafiye-tafiyen ka da irin kuma nauyin da ke kanka ka kula da wannan al-imamu az-zahabi yayin wannan sharhin a cikin siyar wa alamin nubala abu na hudu shine wannan da ya kyautan mun sake dawowa kanta kayi kafin ramadan sannan in ramadan ya zo ka ci gaba da yi ga wancan dai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yin kyauta idan ramadan ya zo suka ce kana karrihil mursalati manzo sallallahu alaihi wasallama idan ramadan ya zo kyautarsa yakan fi iska iska kyauta in iska ta bugo tana zabe ta ce a wani shaƙe ni wani sai dai wanda ya sa corona a hancinsa shi kadai ne ba zai shaƙe ta ba amma babu corona a hancinka kaga zaka shaka corona face mask yawa al-imam ibn rajab yake cewa lalle hada azumi da sadaka waɗannan abubuwan guda biyu ka hada su suna cin abin da ke sa ka shiga aljanna kamar yadda ya tabbata a hadisin al-imam tirmidhi da sanadi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar sayyidina ali radiyallahu anhu yace inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu falilluka yugha zahiruha min batiniha wanda yake waje yana gano ciki wa batinuha min zahiriha sannan wanda yake waje yana gano waje yana ganin ciki wanda yake ciki yana gano waje kaga gidan gilas kenan sai sahabbai suka ce liman ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa aka tanadar waɗannan falillukan sai ce liman tayyibal kalama wa at'ama at'ama wa adama as-siyama wa salla bil layli wan nasiya waɗannan falillukan an tanade su ne ga wanda maganar sa ne tsarki ce baya ƙarya baya gulma baya cin mutuncin mutane baya zagin su sannan ya rika ciyar da mutane sannan kuma ya dawoma yin azumi sannan kuma ya rika sallar dare alhali mutane suna barci saboda ka mutum ya zama mai kyauta a ramadan ciyarwa musamman ciyar wannan abu na biyar shine mutum kullun ya rika tuna talakawan da suke gefansa domin me domin ya tausaya musu wannan tausayawar tana ɗaya daga cikin abin da ke alaƙanta ɗan adam da ƴan uwansa duk lokacin da ɗan adam ya fahimci ka tausaya masa to wata soyayya na shiga cikin zuciyarsa a game da kai an tambayi ɗaya daga cikin magabata aka ce lima shuri as-siyam wai me yasa ma asali Allah daga cikin dalilan da suka sa Allah ya ce ayi azumi wani dalili ne sai ya ce liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju'i fala yansal ja'i'a saboda mawadaci ya ɗanɗana yunwa yanzu wani sai an haɗa teburin nan kamar guda biyar shine teburin abincin shi yanzu muka tashi ɗin nan ba za a rasa ba kila a nan ko kuma babu a nan dai akwai dai na sani a wani waje teburin shi yayi biyar ɗin wannan teburin abinci ne manau'anta za a zo a kawo gacan 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 kaga wannan ina ya san yunwa wannan dai kalmar mai suna yunwa sai dai ji ana ba da labarinta to sai aka sa shi wata guda yayi awanni bai ci komai ba bai sha komai ba domin me domin ya tuna da wasu suna nan a gefansa su tsawon rayuwarsu kusan haka ake yi sannan abu na shida shine qiyamul layl sallar daren nan ƴan uwa kada mai sakaci irin sakacin nan da muke musamman matasa sai kaga dattawa a masallaci da su ake sallah da mata amma sai kaga matasa maza mu ji tsoron Allah kaga mutum na da ƙarfi lafiya shi lau gagagab shike in ma aka yi sa'a aka samu liman mai matsawa yana ɗanyi to sai su daina zuwa masallacin su yi isha'i wasu shekaru haka na riƙa gwadawa farko-farkon azumi duk wanda ya shigo isha'i zai ce ba zai fita ba sai an yi tarawihi da shi wallahi guduwa suke yi in sun zo yau aka yi wannan to gobe ba za ka gan su ba sai su tafi wani masallacin su je su yi sallah inda ba za a matsa musu ba to dama ce kuma sannan ka yi tare da liman ya fi lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya tsaya halliman ya sallame baka ɗibi wasu raka'o'i ba
ka ce kai sun ishe ka a'a ka tsaya ayi da kai to yafi babban malami al-allama ibn al-usaymin matsalar ba ta mu bace kai hadda can yace wala yanbaghi lirajuli an yatakhallafa an salati at-tarawih liyanala thawabaha wa ajraha ce ya kamata bai kamata mutun ya sakaci ya ki zuwa sallar tarawih ba domin idan yazo zai samu ladar tarawih sai ce wala yansarifu hatta yantahi al-imamu minha wa min al-witr sannan kada mutun ya bar masallaci ya tafi gida ya bari har sai liman ya gama an yi witri li yahsula lahu ajru qiyamil layli kullihi domin ladan tsayuwar dare ya tabbata a gare shi gabaki da so da kamar riƙe ni kokari mu riƙe kuma gabaki ɗaya fa ni dai ban san masallacin da ake tarawih fiye da izifi biyu ba ban san nan masallacin ba kila mala yana fin haka izifi biyu ku aje mun takarda ba ko to so da ka ba a fi zaka ga wallahi wannan zubin akwai masallacin da ba a fin minti 30 an gama minti 30 amma ba za su tsaya ba ga addu'o'in da za a rike yi na al-qunuti sai addu'a al-qunuti a cikin addu'an nan sai ka ji an faɗi buƙatarka ka ji an yi addu'a an faɗi buƙatarka Allah kaɗai ya san waɗanda za su ce amin bayan mu akwai mala'iku mala'iku suna yin addu'a suna ta'amini akan addu'o'in da muke yi to da Allah mu rika zuwa tarawih mu shirya wa tarawih in mutun ya san yana da wani dan ciwo ko ciwon kafa to ba laifi ya shasha magunguna domin fuskantar qiyamul ramadan abu na bakwai shine addu'a kada mai sakaci da addu'a ramadan dama ne ta yin addu'a hadisin jabir abu sa'id al-khudri abu huraira kamar yadda manya-manyan malamai guda biyu al-imam al-bazzar kafin sa al-imam ahmad suka waito a cikin musnadansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a min an-nar fi shahri ramadan Allah ta'ala a kowane dare da yini Allah ta'ala yana da wadanda yake yantawa a cikin watan ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fa yustajaba la kuma kowane musulmi yana da wata addu'a da Allah ya bashi dama idan bai yi sakaci da ita ba a ramadan idan ya roki Allah Allah zai amsa masa bukatun mu guda nawa ne mu wuni muna koke koke ba kaza abu ya lalace abu kaza me amfani da wannan damar dama ce mai tsada dama ce a rayuwa in Allah subhanahu wataala ya karba wa mutum shike sannan kokarin dacewa da lailatul qadr kokarin dacewa da lailatul qadr babu yadda za a yi mutum ya dace da lailatul qadr ko baya qiyamul layli shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ashe ba za ka samu lailatul qadri ba sai idan me kai qiyamuha wannan shine sharadin shi yasa ake ruwaitowa daga ibnu mas'ud shi a fahimtar sa yace man qama sanata kullaha wuffiqa lailatul qadr yace idan kai qiyamul layli tsawon shekara kai idan kai qiyamul layli tsawon shekara to zaka dace da lailatul qadr ko ka dace da lailatul qadr sannan abu na ƙarshe a wannan bangaren shine yi kokari wannan babban manufar ta taqwa babban manufar ta yin azumi ta taqwa wanda Allah ya ce la'allakum tattaqu wannan taqwa azumi ya zama maka wata makaranta da za ta canza ka domin taqwa a ma'anarta wadda take mafi sauki shine an taj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayatan ka sanya shamaki da kariya tsakaninka da azabar Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya ce ayi da nisantar ababen da Allah ta'ala ya hana wannan ita ce taqwa al-allama ibn al-usaymin yana da wata risala mai muhimmanci da ya faɗi fa'idojin taqwa guda 117 a cikin al-qur'ani duka daga al-qur'ani ya ce duka daga cikin al-qur'ani ya ce to mi kokari abu na ƙarshe shine bayan ramadan bayan ramadan na da alaka da ramadan malaman mu suna cewa inna min alamati qabulil hasanati al-hasanata ba'daha daga cikin abin da ke nuna an karba aikin ka na Ramadan shine aga ka zarce ka ci gaba da aikin arziki batin daga cewa an ga wata shikenan ko mutun ya barin abin da ya aikata a cikin Ramadan ba a saboda haka al-imam Wuhayb ibn al-Wurd wata rana na sallah yaga wasu mutane sun taru kawai sai dariya suke kyalkatawa ana ta kyalkata dariya ana shewa ana ihu sai yace in kana haula'i qad tuqbila minhum siyamuhum fama hadha fi'l ash-shakirin yace waɗannan yadda suke wannan sharhuliyar in har an karba azumin su to ba haka ake godewa Allah ba ya kamata su yi wani abun ba wannan ba wa in kanu lam yutaqabbal minhum siyamuhum fama hadha fi'l al-khaifin sannan idan ba a karban musu azumin su ba to ba haka ya kamata kuma su yi ba a matsayin su na masu tsoron Allah kaga ashe ranar sallah ba ranar sharhuliya bace kawai shi yasa idin mu idi ne na munna da farin ciki tare da ambaton Allah kuma ba a manta Allah ran sallah al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yace inna Allah ja'ala shahra ramadan mizmaran li khalqihi Allah ya sanya watan ramadan ya zama wani fage na gasa ga halittunsa yasabiquna fihi bi ta'atihi ila maghdatihi domin su rika gasa a cikin yi wa Allah biyayya domin samun yaddar shi Allah din fa sabaqa qaumun fa fazu wasu suka zama su suka fara zuwa na daya sai suka rabauta a wajen Allah wa takhallafa akharuna fa khabu wasu kuma suka tsaya su ne an baya sai suka tabi saboda haka mutum bayan an yi ramadan zaka ga har ya zama wata al'ada ma kusan da an gama ramadan sai kaga ana ta kuma wasu azuza ma za ba'da ramadan ma za ba'da ramadan sai kuma mai bayan ramadan wasu kuma kaji suna cewa limadhal futuhu ba'da ramadan me yasa kuma mutane suka yanke suka daina bautawa Allah bayan ramadan ana jin tsoron wannan ya zama alama ta cewa ibadar da suka yi a ramadan ba a anshe ta ba Allah shi kyauta al-imam ibn rajab al-hanbali wani wa'azi yake cewa ma za fata man fatahu khairu ramadan ma za fata man fatahu khairu ramadan yace kai wace irin asara mutun yayi idan bai samu alkhairin ramadan ba wa ayyu shay'in adraka man adraka fihi alhirman sannan wanda babu abin da ya sama sai ya rasa alheri a ramadan wai wace irin asara yayi to duka yi waɗannan wa'azozan saboda haka mu hada kafin ramadan zuwan ramadan da bayan ramadan wannan shine zai bamu mu zama mun samu cikakkiyar dama ta cin gajiyar wannan damar ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyautarta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su ga ramadan kuma su yi azumi su yi ibada ta qiyamul layli da sauran duk ibadun da aka shar'anta a ciki Allah muna roƙon ka samu mu zama masu bari masu asara masu lalacewa ya Allah madaukakin sarki karka sa mu cikin waɗanda za su yi dana sani ya Allah ka karba mana ibadunmu gabaki ɗaya ka cire raban shedan a ciki ya Allah madaukakin sarki ka datar da mu da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu da kaucewa duk abin da manzon Allah sama bai zo da shi ba ina godiya da wannan dama da aka bani tun daga kwamiti na limaman wannan unguwa da kuma su masallacin masu masaukin baki duka muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin lada muna godiya ga shugaban zama da MC da dukkan sauran yan uwa duka kuma da kuka halarci wannan zama Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi abinda muka faɗa kuma muka ji Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi ya hada mu kuma a cikin lada kuskure kuma Allah ya yafe mana kada Allah madaukakin sarki ya ban mu akan sai ya ba mu ikon gyara shi kafin mu koma zuwa gare shi abinda ya sawwaka kenan wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته